Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan aminu lafiya. Ibrahim Kalama Si Garba ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Alhamis 9 ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai.
To Ibrahim, masu ayyukan ceto a kasar Turkiyya da Siriya suna aiki ka'in da na'in domin ceto mutanen da suke raye karkashin baraguzan gidajen da suka rushe sakamakon girgizar ƙasa. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun jinjina wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Ministan wajen Russia Sergei Lavrov a yau Alhamis sai gana da shugabannin sojin Sudan.
Kan labarin kenan, a babun rahotanni za a ji cewa jamhuriyar Niger ta yi shelar kawar da cutar makantar ƙuda wadda ta dade tana barna a ƙasar.
Sai ka zo gari ka gani gaba daya rabin mutane duk sun makanta balle na tujawa yara ki da su zamna gida su ja su su kama musu bukatar da suke su wurin gona kenan ba a samu mutum za su tafi aiki.
Sannan za a ji cewa a Najeriya karancin sabon kudin naira ya sa farashin kaya na faduwa. To sai dai kwararru na ganin irin wannan faduwar ba alheri bane kamar yadda wasu ke tsammani.
Gani suke cewa tunda farashin kaya yana fadi yanzu wato ai aikin ma da aka ce za a yi na rage hawa-hawan farashi ya ci nasara. Ba haka bane, ba a rage farashin kaya da takura mai kaya.
Za kuma a ji cewa yayin da ake fama da karancin mai babban kamfanin man Najeriya NNPC zai fara baiwa kungiyar ifman mai kai tsaye don rage karancinsa a ƙasar. Kamar kowane yammacin ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ke gabatarwa. Za a ji kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
To sauraro, barka da wannan lokaci ga cikakkun labaran. Masu ayyukan ceto a kasar Turkiyya da Siriya suna aiki ka'in da na'in domin ceto mutanen da suke raye karkashin baraguzan gidajen da suka rushe sakamakon girgizar kasa mai karfi da ta afka a yankin ranar Litinin, wadda ta yi sanadin mutuwar sama da mutum 15,000 ya zuwa wannan lokaci. Ma'aikatar kai dauki ta kasar ta faɗa yau Alhamis cewa kimanin ma'aikatanta 110,000 ne suke gudanar da aikin ceton. Kana an yi odar manyan motocin aiki kamar su traktu-traktu da sauransu 5,500 domin taimaka ma ayyukan ceton. Shugaban kasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya kai ziyara kusa da yankin da girgizar kasar ta fi kamari a birnin Gaziantep wanda yake iyaka da kasar Siriya. Babu yadda za a iya shirin tunkarar ibtila'i irin wannan a cewar shugaba Erdogan. Babu wani dan kasar mu da zamu bar shi babu kulawa. Ya dora alhakin rashin iya daukar mataki cikin sauri kan yanayin sanyi da ake ciki da kuma barnar da girgizar kasar ta yi wa hanyar saukar jiragen sama a filin jirgin Hatyap. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun jinjina wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yayin da yake kare dalilansa na neman ƙarin makamai a domin ci gaba da yaƙi da mamayar da Rasha ta yi. Sannan ya fara tattaunawa akan yiwuwar kasancewar ƙasar da take fama da yaƙi mambar kungiyar tarayyar ta Turai. Da yake gabatar da jawabi ga majalisar Turai a birnin Brussels, Zelensky ya yi wa shugabannin ƙasashen Turan godiya da taimakon da suke baiwa ƙasar. Sannan ya ce Ukraine za ta yi nasara, kana za ta kasance mamban haɗaɗɗiyar kungiyar tarayyar Turai. Shugabar majalisar Turai Roberta Metsola.
To an jima kaɗan, Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda hukumomi suka ayyana kawo ƙarshen cutar makantar ƙuda, river blindness a turanci. Silabarma gare ka.
Cutar makantar ƙuda da ake kira onchocercosis ko kuma onchocerciasis cuta ce da wani nau'in ƙuda ke haddasa ta, wacce kuma ke shafar fata da idanun ɗan adam a yankunan da Allah ya wadata da albarkatun ruwa. a nan Nijar an yi fama da wannan masifa ne a yankunan gabar kogin kwara kamar yadda shugaban shirin yaki da cutar onkosarkoze Dr. Salisu Adamu Baciri ya bayyana
lokacin nan kana iya samu shi tun gari guda da bisa kan mutum dari kana iya samu kusan 19 wanda ke da dauke da cutar nan kuma shi kin mutum dari kana iske mutum 50 ke makamciya sai ka zo gari ka gani gaba daya rabin mutane duk sun makamta balle na tujawa yara ki da su zamna gida su ja su kama musu bukatar da suke su wurin gona kenan ba a samu wanda za su yi aiki wanda saboda shine da yawa suka bar wurin nan iska kudin da ke sa ma cutar ita ma an ta cije ka kana yin kwana uku kana susan jiki saboda kudin
lura da girman wannan matsala yasa hukumomin lafiya suka kullo da wasu dubarun da suka bada damar samun mafita
strategikin kungiyar magani ta duniya suka ce yanzu tunda bamu da magani da zai kashe cuta ga wanda in ta kama shi aka ce to ai yanda za a yi a hana sabon yara da za su aihu ko sabon mutane kudannan ta dauke shi ta sashi gare su aka ce to yanzu tunda muna da magani mai kashe kuda ai ta yaki da kuda a kashe su saboda shine ke sa cuta an kai shekara 15 ne ana yaki da shi yanzu lokacin bayan shekara 15 aka magani wanda in an yi aka ba mutane suka shashi zai hana kudannan in ya ciji mutun ya dauka samu hani gida gida ake shiga ana bada magani kuma magungunan nan kuma suna magani tsutsaki ko kulfasa gare ka magungunan dauka shashi yana kashe su
bayan shafa shekaru na wannan yaki an gano cewa an kawar da cutar kwata-kwata daga Nijar inji ministan kiwon lafiya Dr. Iliyasu Idi mai nasara a yayin bikin gabatar da rahoton bincike
an samu an kawo karshen wannan ciwon nan kasar Nijar bisa fadin duniya kasa hudu ne sun ka karshen wanga ciwon kasa ta biyar ita ce ta Nijar kuma cikin Afrika ita ce ta farko to game da shi ne an ka zo an kai bita an kai takardu waɗanda mun ka ba kungiyar duniya ta kiwon lafiya dan ta je ta aika su can kolin su
wakiliyar hukumar lafiya a Nijar Dr. Ania Blanche ta yaba da wannan aiki wane a cewar ta hukumar ta WHO ko OMS na daukan sa da muhimmanci
selon les informations des experts de l'OMS
tace bayanan da muka samu daga kwararrun hukumar lafiya da suka bididdigin yaki da wannan cuta sun yi nuni da cewa takardun da Nijar ta gabatar wa hukumar domin tantance sahihancin binciken da aka aiwatar sun samu karbuwa nan gaba za a damka su a hannun kwamitin bincike mai zaman kansa domin tantance gaskiyar lamari hukumomin kiwon lafiya a nan cikin gida ta hanyar shirin yaki da cutar makantar kuda ko kuma onkosarkoz sun kuduri aniyar ci gaba da ayyukan zuba ido a ruwan kan iyakokin kasar don dakile dukkan wasu alamun sake kullar wannan masifa da ta makantar da dubban mutane a jihohin Doso da Talabari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tuwa gaida Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram da Aisha da ci gaban labaran duniya.
Kimanin wato kamfanin dillacin labaran Sudan Suna ta bayyana cewa ana sa ran cewa ministan wajen Russia Sergey Lavrov a yau Alhamis zai gana da shugabannin tsaron su wato shugabannin sojin Sudan a babban birnin kasar Khartoum inda ake sa ran za su tattauna a game da Russia da wasu batutuwa. Baya ga batutuwan kawancen Sudan da Russia ana sa ran cewa tattaunawar za ta maida hankali kan rawar da Khartoum za ta yi a game da al'amuran da suka shafi kasashen da suke makwabtaka da ita masu fama da tashe-tashen hankula ciki har da Chadi kudancin Sudan da jamhuriyar Afirka ta tsakiya a cewar mukaddashin ministan wajen Sudan Ali Al-Sadiq. Ziyarar Lavrov zuwa Sudan ya biyo bayan kammala ziyarar kwanaki biyu da wasu manyan jami'an diplomasiyar Amurka da wasu kasashen Turai suka yi a Sudan inda suka gana da shugabannin sojin Sudan da kuma kungiyoyin masu marawa goyon bayan mulkin farar hula domin su matsa lamba akan kammala yarjejeniyar dawo da kasar ta farkin demokaradiyya.
Tsaye da Aisha Mu'azzu da ta karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan Najeriya muka dosa inda karancin sabon kuɗi ya sa 'yan kasuwa rage farashin kaya saboda jawo masu biya da sabon kuɗin. To sai dai ƙwararru na cewa hakan ba alheri ba ne. daga Abuja ga Shamsiyya Hamza Ibrahim da cikakken rahoton.
Matsalan karancin takardun kuɗin naira da ake fuskanta a yanzu biyo bayan samar da sabbin tsarin takaita yawo da tsabar kuɗi ya tilastawa da dama daga cikin ƴan kasuwa sayar da kayayyakin su a farashi mai rahusa don samun kuɗin da za su biya wa kansu bukatu na yau da kullum musamman kayan abinci. Wannan al'amari ba za a kira shi da faduwar farashi ba, sai dai wani kalubale na hucin gadi da haka muka ji ta bakin wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Hassan Sardauna ko wanda tasiri hakan ke da shi akan mutane.
Buhun masara da kike sayan 20,000 yanzu ya koma 12,200 idan kina da cash, eh ma sababbin kuɗi ne kasa da haka. Idan ko transfer ne wani tsoho ya ce lalacewar sa bai kai haka ba, dan ba hauka ya same shi ba, har yanzu ya san abin da yake ce yi, yaro ka biya kuɗi in baka wake. To kin ga idan har tsoho yana ganin wai ma transfer wayo ake so a yi mishi, to an samu matsala. Dole ne sai an ƙara ilmantar da al'umma domin su san ina aka kwana, ina aka tashi, ina kuma aka dosa, domin menene muhimmancin wayannan kuɗaɗen.
Su kansu da lamarin ya shafa kai tsaye wato ƴan kasuwa sun bayyana mana mabambantan ra'ayoyi akan wannan al'amari.
Sunana Alaram Marabi Isa. Ni kam ya shafe ni mutuka, saboda kamar ni aka min transfer na je zan sai saniya Fulani ba karban transfer suke ba. To sanadiyar haka ga kuɗi a account ina ban iya siyan shanuwa, da nakan sai shanuwa 10 amma yanzu ko ɗaya ma ban iya siya, saboda mutane kan zo ni in tausaya musu in ba su su min transfer, ni kuma in zo zan siya Fulani su ce cash suke so ba sa karban transfer. To sanadiyar haka ya affecting in business ina, yanzu kina gani ma kaman ban da lafiya, na koma na yi week.
Sunana Balarabe Jago. Tumatiri da tattasai da albasa. Ya mu abin da ya shafe mu anan shine kawai matsalar zaka je su kamar tumatiri haka irin su wannan, idan ka je su ba su karbi transfer ba, za su ce ka ba su cash ne su. To kuma yawanci duk wanda tula ma kuɗi transfer ne ma, to mun ne muke samu matsala da masu sayan kayan a wajen mu.
Sunana Hannafisa Idu. Eh wahalan kuɗi gaskiya akwai damuwoyi sosai domin Allah. Za ka ga wasu fasinja masu zuwa hawa mota suna shi suna gani fiyo tsin suka je ba su san ruwa. Wani lokaci za ki ga abin ya bace sosai, za su ce ma mu tafi in mun samu mai okada za mu karba a hannun shi. To kuma in ka je mai okada bai bara ba, kai za ka shiga damuwa, dole muna ji muna gani, sai dai mu hakura ba za mu dauke su ba. Gaskiya kasuwancin mu ya ja baya sosai, tunda kin ga da mutum zai sau hudu zuwa zuba, amma yanzu dai kar za ka sau biyu.
Shi kuwa Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arzikin ƙasa ne da ya yi mana tsokaci akan tsarin da wannan batu ya yi ga tattalin arzikin ɗan kasuwa da na ƙasa baki ɗaya, da kuma hasashen abin da zai iya faruwa a nan gaba.
Wato wannan yanayi wato ya zama wani iri da mutane suka dauke shi a baibai. Gani suke cewa tunda farashin kaya yana fadi yanzu, wato ai aikin ma da aka ce za a yi na rage hawa-hawan farashi ya ci nasara. Ba haka bane, ba a rage farashin kaya da takura mai kaya da kwace jarinsa da cinye jarinsa. Mun wannan kayan ya kare, to shi manomin nan ba zai iya nomawa ba shekara mai zuwa domin ya cinye jarinsa. A maimakon ka sai mudin shinkafa naira 800, to idan manoma suka kasa noma abinci ya karanci, to karshen ta mutum ya sai mudin shinkafa naira 1,500. To kaga mun samu na kaso a maimakon muna ganin mun cuce masu noma da masu sai da kaya a wannan kara. So tattalin arziki bai tafiya akan wani baya jin dadi, mai saya na jin dadi, mai sayarwa na jin dadi, haka ake san tattalin arziki ya tafi. Wato
wannan dai shine karin farko cikin shekaru da dama da al'umma Najeriya ke tsuntan kansu cikin tsaka mai wuya sakamakon canjin kuɗin naira, al'amarin da tuni masana masu ruwa da tsaki da ƴan kasuwa da kuma magidanta ke kira akai a sake lale kan batun. Siya Hamza Ibrahim, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiya, har yanzu muna Najeriya inda ganin yadda ake fama da ƙarancin mai, babban kamfanin man ƙasar NNPC ya yanke shawarar tura man kai tsaye ma kungiyar dalalan man fetur ta IFMAN, sai dai wasu na ganin ba nan take ba. Ga dai Madina Dauda da cikakken rahoton.
Daga dukkan alamu, karancin man fetur da hauhawar farashin man da ake fuskanta a fadin kasar zai sauki nan da ƴan kwanaki, bayan wata yarjejeniya da kungiyar dalalan man fetur ta kasa, wato IFMAN, ta cimma da kamfanin man fetur na kasa. Mataimakin shugaban kungiyar IFMAN Abubakar Mai Gandi Ɗakin Gari shine ya tabbatar wa muryar Amurka da haka a wata hira ta musamman da aka yi da shi.
Ko shakka babu, mun zauna da hukumar NNPC kuma sun yi alkawarin cewa za su ba mu mai
direct ba tare da mun je mun siyo ga wasu ƴan kasuwa ba. Ko da shike dai ko da yaushe hake suke ga muna zamu zo mu zauna da su ai alkawari idan muka tashi kuma sai kaga ba su cika wannan alkawari ba. To ko shakka babu idan suka ba mu shi direct tunda mu ne ainihin ke da dukkan kashi 80 na ainihin wuraren da ake sayar da mai to talakawa za su samu sauki domin zamu ziye su ba mu shi akan farashi da gwamnatacce a ba mu mu ko mu zo mu sayar da shi akan farashin da gwamnatacce a saida idan suka yi haka ko shakka babu sun taimaka ma gwamnatin Muhammadu Buhari
shin wannan mataki yana da nasaba da kwamitin mutum 14 da shugaba Muhammadu Buhari yake jagoranta ne tsohon mataimakin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta kasa Comrade Isa Tijjani ya yi tsokaci
me ba a sani ba ko na bu sabo ne wanda ba a sani ba a baya lokacin da man yake daidaita ya aka yi daidaita yanzu ne da aka shiga wahala za a ce a kafa wani komiti ba san hanyar da za a warware abun ba kawai dai ina ganin halalaka take gona amma dai gaskiya ne abun ya bani mamaki ma a ce a wannan lokacin wai karkashin shugabancin Muhammadu Buhari shugaban kasar tarayyar Najeriya me komiti za ta yi gaskiya ne ban yaba da wannan ba
amma ga shugaban kungiyar fafutukan kwatowa talaka yanci Abubakar Abdulsalam ya ce ko a wannan kokari da kamfanin NNPC yayi dole ne shugaban kasa ya sa ido tunda za a ba kungiyar man fetur kai tsaye
da aka kawo tirelan mai yanzu gidan mai guda uku za a sauke rabin tirela ne ko kuma a sauke tirela daya tirela biyu a dabatin din shi a je a saka su ta kan jiragen kole-kole a durruka a fita da shi Kamaru a fita da shi Kotono wa'ansu kuma a sayar ma ƴan kasuwan black market waɗanda ƴan kasuwan black market nan muna ganin su da jami'an tsaro ƴan sanda civil defense a gidajen mai ana ba su kuɗi wanda zai je aje motarsa a gidan mai ya kwana yana layi wani da ya zo akwai layi na musamman wanda jami'an tsaro ne suka shirya shi a ba su 1000 sai a wuce da mota aje ai sai mai fita wanda ya kwana da motar shi yana nan yana kallon su bai samu mai ba to saboda haka abun yanzu nake kira daga shugaban kasa mataki da zai dauka ba wani abu ne illa ya dauki gaggarwi mataki akan shugabannin jami'an tsaron nan ya dauki gaggarwi mataki akan waɗannan mutane da suke ainihin masa zagon kasa gwamnati mu ko muna nan muna sa idan game da abubuwa da ke faruwa a duk abun da ya faru zamu iya kai masa sako ta hanyar kafafen yaɗa labari kamar irin ku
abin jira a gani shine yadda wannan yarjejeniya tsakanin kamfanin NNPC da kungiyar dillalan man fetur zai dore har zuwa watan Yuni da gwamnati ta ce za ta cire hannunta a tallafin man fetur a kasar Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Nigeria
ta gaida Madina yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar ganin cewa yanzu mun fara shiga yanayi na zafi kuma akwai cututtuka da ake cin karo da su a wannan lokaci shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya ga ya dace tattauna akan wannan batu don wayar da kan jama'a domin daukar matakan kariya Abokin aiki na Alhassan Bala ya zanta da Dr. Hajir Mamman Nasir inda ta yi bayani dalla-dalla game da wannan batu ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Cututtukan nan akwai wanda aka fi sani musamman wannan yanki na Afrika kamar su malaria da cutar malaria, cutar yellow fever, cutar dengue fever da kuma cutar tuberculosis. Da kuma cutar leprosy kuturta kenan wayannan an fi sanin su amma akwai kuma wayanda ba a san da su ba ba a lura da su so yanzu kaman wayanda aka fi sani kaga kaman malaria kowa ya san malaria sauro ne ke yada ta kuma alamominta akwai zazzabi ciwon kai ciwon gabobi shi malaria idan ka je asibiti aka duba za a iya yin magani kamar malaria yellow fever da dengue fever su ma sauro ne ke yada su amma sauran daban yake da na malaria kowanne cuta sauran da ke yada shi din daban ne sauran ma iri-iri ne kamar ita yellow fever alamominta akwai zazzabi akwai ciwon kai akwai ciwon gabobi kuma cutar tana taba hantar mutum idan ta taba hantar mutum sai fatar shi ta canja kala ta koma yellow shi sa ake ce mishi cutar yellow fever amma da dan shi ne yellow fever din shi ne akwai rigakafin ta shi sa lokaci ake bubbun mutane ana kakkafawa a ce kowa ya zo ayi mishi rigakafin ta
so waɗanne irin cututtuka ne waɗanda suke alaka da zafi waɗanda aka sha kula tun bangaro da su ko kuma ba a kula da su
wayannan da ba a kula da su din akwai tar tsatsar giya. Ita kuma abin da ke faruwa shine tsutsotsi ne kuma dodon kodi shi yake dauke da tsutsan nan. Zaka ga yara da ke wasa a irin su kududdufi sune cutar ya fi kamawa, yana kama manya, amma su wannan yaran idan suka yi wasa din kaman da dodon kodi ya cije su ko yayi wani abu sai ya saka musu wannan tsutsar. Idan ya shiga jikin su sai ya jawo musu wannan cuta. Alamomin shi shine akwai zazzabi, ciwon gabobi, tari, kuraje a jiki, kuma sai ya jawo musu kan masu yara din yana hana girma da fahimtar abu yanda ya kamata, yana jawo ciwon koda da ciwon hanta idan ya kai wani, idan ba a yi bada magani ba ko ba a yi maganinta da wuri ba, yana iya jawo har da kansar mafitsara, abubuwan kenan. Kuma a cikin alamomin ta ma bayan su tari da kuraje din nan akwai gudawa da jini da ciwon ciki da kuma jini a cikin fitsari, shi yasa ma suna ake cewa fitsari da jini. Bayan wannan akwai cutar river blindness,
wato cutar dunduni.
Shi dunduni din shi ma akwai wani kuda ne yake yada cutar. Kuda din ba irin wannan kuda da ake gani ba, shi wannan kuda din daban ne, amma kuda ne shi yana da girma kuma baki ne, shi ma tsutsa ne. Idan kuda din ya dauki tsutsar, duka tsutsotsin kanana ne ba a iya ganin su, sai idan ya ciji mutum haka zai sakawa mutum cutar. So alamomin shine zazzabi da kuma kuraje a jiki gaba daya da kuma kaikayin fata, sai kuma abinda ya faru daga baya sai fatar mutum ta koma kaman kadangare, sai ta tattauye kaman fatar kadangare, kuma bayan wani lokaci idan ba a yi magani ba mutum sai ya makance, yaso wannan cuta tana jawo makanta. Akwai kuma wata cutar da ake kira soil transmitted helminthiasis.
Ana samun ta daga kasa kenan?
Ita daga kasa ake samun ta. Ita ma wata irin tsutsa ce. Idan mutum yayi taba kasa da yake hade da kashi mutum ko dabba da ke dauke da wannan cuta din, kuma bai wanke hannun shi ba, ya ci abinci, sai mutum ya samu cutar. Alamomin ita wannan cuta din shine da ciwon ciki da gudawa mai jini a ciki da kuma rudani, har ya kai ga idan ba a yi bada magani ba da wuri mutum zai iya samun taban hankali.
Ya girman waɗannan cututtuka a nahiyar Afirka?
Kai, akwai su sosai saboda ba san su ba, amma suna nan kuma suna kama mutane. Kuma statistics ya nuna cewa kamar a nan Najeriya mutum biyu cikin uku suna kama cutar, suna dauke da cutar ko kuma suna za su iya suna risk din kama cutar din, amma ba a sani ba, su kansu mutanen ba su san me ke damun su ba balle su je asibiti, amma akwai cututtukan sosai.
Ta yaya ake magance waɗannan cututtuka?
Dukan su idan mutum ya san alamomin, ko dai ko mutum ma bai san alamomin ba dai, idan ya ji bai jin daɗi ya je asibiti, akwai magunguna ko cututtukan nan za a bada magani, idan mutum ya sha na wani ɗan lokaci zai samu sauki. Akwai wa'anda kuma akwai rigakafin su, kamar da na ce daga baya yellow fever da har kuma cutar tuberculosis. Shi tuberculosis yana da tarin wannan, yana da mahimmanci sosai a yi rigakafin, saboda yara daga an haife su ake yi musu rigakafin, saboda haka duk rigakafin da ake yi wa yara daga an haife su har zuwa shekara ɗaya nan da ake yi suna da mahimmanci. Kamma wannan ita BCG, rigakafin BCG ita ce na wannan tari din. So wasunsu akwai rigakafin su, wasunsu kuma akwai magani, saboda haka kawai idan mutum ya ji bai jin daɗi ya je asibiti.
Idan mace mai ciki tana ɗauke da irin waɗannan cututtuka da ke da alaƙa da zafi, kuma waɗanda aka yi shakulatin ɓangaro da su, misali irin su yawa, irin su dindimi, misali ko abin da ya shafi ido, idan tana da ciki kuma ta haihu, akwai yiwuwar ɗan na iya kama da wannan cokokuwa?
A'a, su wa'annan akwai cututtukan da yaro na iya samu idan yana ciki, amma wannan ba sa cikinsu. Wannan shi yasa awo idan mace tana da ciki yake da mahimmanci, saboda haka idan ta je awo din nan za a duba ta, idan akwai abin da ke damunta kaga lokacin za a gane tun wuri sai a fara bada magani. Saboda haka shi yasa yana da mahimmanci idan mace tana da ciki ta rinka zuwa awo din nan akai-akai, lokacin da aka ce mata ta je ta tabbata ta je.
Waɗanne irin shawarwari zaki bayarwa al'umma musamman a nan Afirka dangane da waɗannan cututtuka da suke alaƙa da zafi, waɗanda kuma mutane ba ma su cika lura da su ba?
Na farko, idan mutum ba shi da lafiya ya je asibiti, ta nan za a gane me ke damun shi. Bayan nan kuma abinda mutane za su iya yi on community level a cikin al'umma shine tsaftace wuri, kamar kwashe shara, sharar wuri share kwata irin kudiddifi din nan duka gyara wuraren naka kaga kaman sauro din nan duk a kwata suke ko wuri ne da ti duka dai in aka kwashi abubuwa din nan kaga babu inda za su zauna har su yada cututtukan nan saboda haka mutum ya tsaftace jikin shi ya tsaftace mahallin shi yana da muhimmanci kuma idan mutum bai da ruwan famfo ko kuma kaga ruwan kogi yana wucewa shi yana da tsafta amma kamar ruwa irin na kududdufi da yana wuri daya din nan idan mutum ruwan da yake da kenan ya tabbata ya dafa shi kafin ya amfani da shi wannan duk hanyoyi ne da mutum zai iya bi ya taimakawa kanshi na wajen karewa daga waɗannan cututtuka
masu sauraro kada ku sha'afa kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka har ila yau kwararru da masana na bada shawara kan yawaita shan ruwa a lokaci ko kuma yanayi na zafi domin yin hakan zai taimaka wajen mayar da ruwan da mutane ke fitarwa a matsayin zufa haka kuma shan ruwan yana ƙarawa mutum ƙarfi da kuma bada gudunmawa wajen tsaftace jiki daga cututtuka tare da ƙara bada garkuwa ga jikin ɗan adam da haka dai kuma muka zo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin abokin aiki na Alhassan Bala da kuma Dr. Hajir Mamman Nasir da sauran abokan aiki wanda suka taimaka danganin shirin ya zo gare ku ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
To gaishe ki ga kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email
Sakon mu na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne daga Babandi Mamman Bandi da Ali Sarkin Yaƙin Nima tare da Tasi'u Anguwar Tudu da Astahir Zakin Soyayya suka ce dakatar da CBN daga wa'adin fasa amfani da tsofaffin takardun naira da kotun kolin Najeriya ta yi hakan yayi daidai muna fatan CBN za ta amince da wannan mataki Sai sakon Safiyanu Gumel Zangon Daura yace muna jajirtawa iyaye da ƴan uwa tare da al'ummar jihar Damagaram bisa rasuwar yara dalibai da iktila'in gobarayar halaka su a makarantar boko Allah ya ji kansu Allah ubangiji ya musu rahama Allah ya kiyaye aukuwa irin wannan tashin hankali na gobara a nan gaba amin Sakon mu na gaba sako ne da ya fito daga Kawu Meruwa Bajoga da Sala Muhammad Isa Bajoga suka ce wannan tsadar rayuwa da canjin takardun kuɗi da ya je mu cikin wannan hali Allah ya kawo mana ƙarshen shi domin wallahi muna karɓa sosai shi kuma sakon Hamidu Kalalabuwa a jihar Difa yace kira na da kuka na zuwa ga ministan wutar lantarki na kasar mu ta Niger mu al'ummar garin Kalalabuwa muna cikin duhu da fatan za a kawo mana wutar lantarki da fatan kuma mai girma ministan wutar lantarki ya ji wannan kira nawa sakon Murtala Ibrahim Zangon Daura yace ina kira ga shugabanni da jami'an tsaro da su jingine maganar yakin neman zabe a tantare matsalar tsaro a ƙarshe ina addu'ar Allah ya tuka mutanen da suka rasu a jihohin Katsina da Nasarawa da Taraba sakon mu na ƙarshe ya fito daga Isuhun Dila Faki yace matakin da kotun kolin Najeriya ta dauka na dakatar da yunkurin gwamnatin babban bankin Najeriya da shugaba Buhari akan ci gaba da kashe tsaftin kuɗi hakan yayi daidai domin wallahi jama'a na cikin matsala to masu sauraron mu mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku
To masu sauraron mu saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku wato labarai a takaice ba. Da wannan dai muka kawo ga ƙarshen wannan shiri namu na yanzu sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Leathers Gresham da kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.